أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ya uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma farin cikin saduwar mu a yau alhamis 21 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyu ga watan 12 shekara ta 2004 miladiya godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wataala da ya tara mu a wannan majalisi mai albarka kuma a wannan lokaci wanda ya zama dare ne na juma'a fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya mana jagoranci wajen fadar daidai da kuma aikata daidai kafin in fara abinda muka taru don shi zan yi amfani da wannan dama miƙa ta'aziyya ga dukkan ƴan uwa musulmi na wannan majalisi bisa ga rashi da muka yi na ɗaya daga cikin mashahuran malamanmu da suke da tarihin tsayawa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam Muhammadu Yusuf Babarbare Allah jikansa da gafara ubangiji ta'ala ya haskaka kabarinsa wannan bawan Allah ya yi iyakacin kokarinsa a wannan unguwa wajen yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun sama da shekaru 20 da suka wuce baya kuma ubangiji ta'ala ya sanya albarka cikin koyarwarsa an samu da dama sun fahimci sunna Allah ji kansa da gafara gurakuransa kuma Allah ya yafe masa abinda zamu tattauna akai gudunmawar matasa a cikin addinin musulunci ma'ana ya yake kamata matashi ya zama a matsayin mutum na matashi to anan farko dai wane ne matashi ina jin za ku yarda da ni idan na ce shekarun da za a kira mutum saurayi ko matashi suna farawa ne daga lokacin da ya balaga kuma dalilai na shari'a sun nuna balaga na iya zakewa ɗa namiji daga lokacin da ya kai shekaru 15 hujjar da malamai ke kafa hujja da ita Abdullahi dan Umar da shi da ire-irensa lokacin da za a tafi yakin Uhudu a shekara ta 3 bayan hijira sun ɗauko makamai domin a tafi da su manzon Allah ya ce ku koma gida ku yara ne a lokacin suna yan shekara 14 lokacin da shekara ta kewayo za a tafi ghazwatul khandaq sai manzon Allah ya bada izini aka tafi da su wato sai malamai suka ce wannan ya nuna dan shekara 14 bai zama baligi ba ke dan haka manzon Allah bai ce a tafi yaki da su ba dan suna cikin masu rauni yara amma lokacin da sai kai shekaru 15 sai aka tafi da su ghazwatul khandaq a sai kenan shekaru na matashi ko da za a kira mutum saurayi ko mai hankali suna farawa daga lokacin da mutum ya kai shekara 15 sannan kuma shekarun na ci gaba har sai kai shekaru 35 har zuwa shekaru 40 ana kira mutum da suna matashi saboda haka lokacin da muke magana muna magana da mutumin da ke cikin wannan zango na rayuwa dan shekara 15 har zuwa shekara 40 ya shafi wannan lacca domin matashi ne domin waɗannan su ne kwanaki da dan adam ke samun ƙarfi na jiki sannan kuma da ƙarfi na tunani da kuma ƙarfi na hankali shekarun da suke kafin wannan shekaru ne na rauni kuma galibi shekarun da suke biyo bayan 40 su ma shekaru ne na rauni rauni na biyo wa ɗan adam to waɗannan shekaru na tsakiya shekara 15 zuwa 35 ko 40 su ne shekaru na ƙarfi ubangiji ta'ala ce Allahu allazi khalaqakum min dha'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير wato Allah madaukakin sarki shine wanda ya gudanar cikin hikimar sa ya halice ku da a karan fari kuna cikin rauni ba ku da karfi wato yara kanana kenan sannan kuma daga baya sai ya sa muku ƙarfi bayan wancan rauni, wato su da shekaru na balaga da ƙarfi da kuzari da kaiwa da komowa. Sun ma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba, bayan wannan ƙarfi kuma sai Ubangiji ya sake maishe ku cikin rauni, raunin hankali, raunin tunani, rauni na gangan jiki, bayan dan adam ya wuce shekaru 40 kenan. Sannan kuma yabi bayan ku da furfura, ya kaluku ma ya sha, Allah madaukaki yana halittar abin da ya ga dama, subhanahu wa ta'ala. To anan gurin ga duk wanda yake so ya ga ya ya kamata matashi ya zama a yanzu, kamata yayi mu dauki madubi na tarihi, mu hangi baya ta lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, mu ga wani irin hali matasa suke ciki a wancan lokaci. Na zabar mana waɗansu ɗaiɗaikun mutane, idan lokaci ya yi zan buga misali akan kowane ɗaya daga cikinsu, ba na nufin kawo tarihinsu, amma ina nufin fito da waɗansu al'amurra da kowanensu ya fice da shi a cikinsu. Mutum na farko da na ɗauko shi ne Ali ibn Abi Talib, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, amirul mu'minin, wato sarkin mu'minai kenan, Abu al-Hasan wal-Husayn al-Hashimi al-Qurashi min ahli bayt an-nubuwa, wato ɗaya daga cikin ahli bayt kenan. Ali ibn Abi Talib yana da abin da ya fice da shi. Na farko dai, yana ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwaluna ila al-Islam, mutanen da suka shiga musulunci a karan fari. Malaman tarihi sun yadda cewa Khadija ta riga shi musulunta, amma sun yi sabani tsakanin shi da Sayyidina Abubakar waye riga musulunta. Wato an yi ittifaki, wanda ya fara ba da gaskiya da Annabi ita ce Nana Khadija, amma shin bayan Nana Khadija waye biyo baya, Sayyidina Abubakar ko Ali ibn Abi Talib? Wannan mahallin khilaf tsakanin malamai. Ali ibn Abi Talib ya musulunta yana yaro karami. Waɗansu malamai suka ce ya musulunta yana ɗan shekara 8, kaga yaro ne ƙarami. Waɗansu suka ce shekara 10, waɗansu suka ce 12, kaɗan daga cikinsu waɗansu suka ba shi shekaru 13, waɗansu suka ba shi shekaru 15, amma galibin abin da ake faɗa yana ɗan shekara 12. Sai dai Imam Az-Zahabi a cikin rubuce-rubucensa ya fi rinjayar da cewa Ali ibn Abi Talib ya karɓi musulunci ne yana ɗan shekara 8, kaga yaro ne, abin buga misali kenan, wato kafin da ya kai ga balaga. Da haka ayar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم علي بن أبي طالب بن تكنسا دين السبين السابقون الأولون إلى الإسلام وأن سكر لقى قوة شقا مسلم تيتون أكرم فالي سنة علي بن أبي طالب ينات إلى تكن الخلفاء الراشدون حليفوا في منزل الله بداخدون waɗanda suka yi mulki a bayansa a bisa ga tsari na annabta. Manzo Allah ya ce halifanci da za a yi a bisa ga tsarin annabta shekaru 30 ne, daga Sayyidina Abubakar sai Umar, daga Umar sai Uthman, daga Uthman sai Ali, shine na hudunsu. Daga baya duk wanda ya zama sarki sai dai a kira shi da suna sarki, amma ba halifa daga cikin halifofin manzon Allah, dan wannan ne da suke cikin khulafa'ur rashidun, wanda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. سنن علي بن ابي طالب yana cikin wadanda suka halarci yakin Badar, wadanda suka halarci yakin Badar kuma suna da falala ta musamman, domin hadisin da ya tabbata cikin Bukhari wanda manzo Allah ke cewa la'alla Allah tala'a ala ahli Badr fa qala amalu ma shi'tum fa inni kad ghafartu lakum, wato kamar Allah ya kalli wadanda suka je yakin Badar gaba ɗayan su, yake kai daga yau ku aikata duk abin da kuka ga dama, na yi muku gafara, abin da duk za ku yi ba zai kawo muku cikakken zai shiga aljanna ba. Ali ibn Abi Talib yana cikin su. Sannan Ali ibn Abi Talib yana cikin ahlul bai'at ar-ridwan, waɗanda suka yi wa Annabi mubaya'a, mutum 1400 da suka yi wa Annabi mubaya'a amal Hudaybiya, a shekarar da aka yi sulhun Hudaybiya, waɗanda Allah ya saukar da yadda a kansu, ya yi bayani cikin suratul Fath, yake laqad radiyallahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. علي بن أبي طالب أنا شكله. علي بن أبي طالب دك عند من ذا الله يسني قفا أو جنياكي لسي أكلي با ونياكي دا من ذا الله يجي وند علي بن أبي طالب بيجي با سا sai yaƙi ɗaya shine yaƙin Tabuka, kuma yaƙin Tabuka ba a gwamza faɗin ba. To kuma falalar da ya samu ta zaman gida ta ƙara ma a ce an fita da shi wajen yaƙi, domin lokacin da za a tafi ya ga an bar shi a Madina, yake da manzon Allah yaya za a tafi a bar shi cikin mata? Sai manzon Allah ya ce da shi, ala tarda an takuna minni bi manzilati Haruna bin Musa, shin ba za ka so ba ka zame min yadda annabi Haruna ya zamewa annabi Musa? Lokacin da annabi Musa zai tafi munajati zuwa ga Ubangijinsa, sai ya halifantar da ɗan uwansa Harun, yace ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi'i sabilal mufsidin, kai ma ba za ka zama ka zamanto halifa na ba a Madina bayan ni na tafi? To kaga wannan ita kanta manqaba ce minal munafiq, matsayi ne cikin manya-manyan matsayai da Ali bin Abi Talib yake da shi. Sannan Ali bin Abi Talib shi ne mijin Fatima, wato ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, wadda annabi ke cewa Fatimatu bad'atun minni yasurruha ma yasurruni wa yasu'uha ma yasu'uni, ma'ana Fatima wata tsoka ce daga jikina, abinda duk zai bakanta mata ne zai bakanta mu, abinda duk zai faranta mata kuma zai faranta mu. To Ali bin Abi Talib ya zama shi ne wato ainihin mijinta. Sannan Ali bin Abi Talib shi ke rike da tutar annabi a kusan dukkan yakin da aka fita, a mafiya yawan yakin da aka fita shi ke rike da tutar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan Ali bin Abi Talib shi ne ma'abucin tuta a ranar da za a je ko ranar da aka yi yakin Khaibar. Manzo Allah ya ce la'utiyanna ghayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, gobe zan bayar da tuta a hannun wani mutum da yake son Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa ma suke son sa. Umar ibn Khattab yace ban taba yin kwadayin shugabanci ba irin wannan ranar, ina ta fatan ina ma ne za a bai wannan tutar, ba dan komai ba dan in dace da matsayin da aka faɗa na cewa mai rike da wannan tuta yana son Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa ma kuma suna son shi. Ai wannan babban matsayi ne. Sahabbai suka yi jijjifi inda annabi yake, kulluhum yarju an yutaha, kowanne fata ke ina ma shi ba za a bai wannan tutar. Sai Allah ya kaddara shi Ali bin Abi Talib a wannan lokacin ma yana ciwon ido bai samu zuwa wajen ba. Maza Allah dai fito ya kalli sahabbai, ya kalli sai kalli sai ce aina Ali bin Abi Talib, ina Ali? Sai aka ce bayanan, sai maza Allah ya ce aje a zo da shi. Yana fama da ciwon ido, maza Allah ya masa tofi idan sai warki, sannan ya bashi wannan tuta ya ce da shi ugdu ala rislik, ka tafi da sassafe, ka tafi ala rislika a bisa ga natsuwa kai da rundunar yakinka, hatta tanzala bi sahatihi, har sai ka sauka a farfajiyan garin Khaibar ka yi kiran su zuwa ga musulunci da abinda Allah ya wajabta a kansu. In sun yarda shikenan, in ba su yarda ba to ka ce sai lalle sai da za su bada jizya. In sun yarda shikenan, in ba su yarda ba mai mutemakon Allah ka yake su, Allah zai baka budi a kansu. To Ali bin Abi Talib ne yake da wannan matsayi. Sannan Ali bin Abi Talib mutum ne da ya shahara da iya harbi da hawa doki, wato iya doki, mutum ne da ya shahara da jarunta da kaifar maki wajen abokanan adawa, baya da rauni, mutum ne mai ƙarfi, mutum ne jarumi bardan namiji, sannan kuma yana daga cikin Ahlul Baiti, kuma yana daga shi ne baban Hassan da Husaini, wanda manzon Allah ya ce su ne sayyida shababi Ahlul Janna, su ne shugabannin samari a gidan aljanna. To idan muka lura shekaru nawa Ali bin Abi Talib ya yi da manzon Allah har ya samu wannan matsayin? Kar ku manta ya musulunci yana ɗan shekara 8, ana kawo musulunci yin shiga musulunci, aka yi shekara 13 a Makka, ya zama nawa kenan? 21. Aka je Madina aka yi shekara 10, 31. Rayuwarsa kenan fa da annabi, annabi ya bar duniya. Duk wannan matsayin da aka kidaya wato matsayi ne, ko ba mu kirga rabin matsayin da Ali bin Abi Talib yake da shi ba, da haka tsoho ne kuma tashi ne, kaga wannan kalubale ne ga matasa. Dan shekara 31 wannan fa ba duka matsayin da yake da su ba ne, wani bangare ne na matsayinsa. To daga nan gurin, tunda ba tarihinsa nake ba, Ali bin Abi Talib Allah ya arzuta shi da shahada, domin wani makiyin addini ne ya kashe shi a 17 ga watan Ramadana, cikin wata mai alfarma a shekara ta 40 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. kai tsaye sai in tafi misali na biyu cikin matasa, in ɗauko Zaid bin Sabit, Ibn Zahak, Ibn Zaid, Ibn Luzan, Ibn Amr, Ibn Abdi Auf, Ibn Ghanm, Ibn Malik, Ibn Najjar, Abu Sa'id al-Ansari al-Khazraji, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kamar ƙara yake ga Anas dan Malik, duk suna cikin matasa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Zahabi yake wa kana shabban zakiyan taqifan, matashi ne mai kaifin hankali, sannan kuma taqifan wayayye, ba ba gidaje ba, yana da matsayi daban-daban shi ba. Na farko dai Zaid bin Sabit yana daga cikin wanda suka halarci bai'atul ridwan, wato waɗanda suka dace da yawa annabin baya, wanda aya ta sauka cikin su cikin kansu cikin suratul fatihi, kamar yadda na karanto dazu, wato laqad radiyallahu anil mu'minin, aya da take Allah ya yarda da duk wanda ya wannan baya yana cikin su. Sannan kuma ya halarci ghazwatul khandaq, ko kace ghazwatul ahzab, wanda Allah ya bayananta a cikin suratul ahzab. Sannan Zaid bin Sabit yana ɗaya daga cikin mafiya fahimta game da babin rabon gado, sannan kuma min aqra'in nas fi zamanihi, yana daga cikin wanda suka fi kowa gwanintar karatun alqur'ani a zamaninsa. An gane ku? Sannan kuma Zaid bin Sabit yana ɗaya daga cikin marubuta wahayi, da so da dama aya takan sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kirawo Zaid ya rubuta mu, Zaid ya rubuce ka. Sannan abu na shida ana masa laqabi da cewa Sheikhul Muqri'in wal Faradiyyin, shi ne ɗaya daga cikin shugabannin makaranta alqur'ani lokacin manzon Allah, kuma ɗaya daga cikin shugabannin masana ta fannin rabon gado a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin matsayinsa Umar dan Khattab ya halifantar da shi a lokacin da yake halifa, shi ya tafi aikin hajji shugabanci musulmi, yace Zaid ka tsaya ka zama halifa na. Dukkan wanda kaga ko Umar ya halifantar da shi, to ba karamin mutum bane ba. Yana ɗaya daga cikin mutanen da Annabi ya kirawo, kai shine ma Annabi ya kirawo yace ka je ka koyi yaren Yahudawa da rubutun su, saboda in zan aika musu da wasiƙa ka riƙa rubuta mun, kuma in sun aiko da wasiƙa kuma kai ka karanta mun. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi yace ka je ka koyi yaren su, ya koyi yaren Yahudanci cikin rabin wata, ya iya kamar ɗan yaren. Sannan ya koyi yaren Asriyaniya, yaren Asriyaniya shi ma wani yare ne da waɗansu mutane daga cikin mutanen Asiya suke amfani da shi a wancan lokaci, shi kuma ya koyi wannan yaren cikin kwana 17, ya iya ya kware, don saboda yana cikin manyan sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan Zaid bin Sabit shi ne mutumin da Sayyidina Abubakar ya ɗora masa nauyin tattara alqur'ani a lokacin halifancinsa, dan alqur'ani yana rarrabe a cikin kirazan mutane, wanda ya haddace wanda ya haddace, sannan yana rarrabe a rubuce, sawa'un a cikin fatu da aka yi rubutu ko kuma cikin falalan dutse kamar dutsen nuka da ake rubuta ayoyi, tunda ba takardu a wannan lokacin. To sai Sayyidina Abubakar ya so ya tara alqur'ani wuri guda, sai ya kafa committee, sai ya shugabantar da Zaid bin Sabit, yace kai saurayi ne mai hankali, ba ma tuhumar ka cikin addini, tun lokacin Annabi dama yana sa ka rubuta wahayi, zo ka shugabanci al'ummar da za ku tattara mun alqur'ani wuri guda. Sannan Zaid bin Sabit mutum ne mai matsayi, mutum ne mai kunya. Ya fito wata rana zai je sallar juma'a, sai ya ga ana dawowa, wato alamar an kammala sallar juma'a kenan, sai ya koma a guje inda ya ɓuya, ashe waɗansu suna ganin shi, sai suka ce da shi, me yasa ka gudu ka je ka ɓuya lokacin da ake dawowa daga juma'a? Sai ce, to ai duk wanda baya jin kunyar mutane ba zai ji kunyar Allah ba, ina jin kunyar in zo mutane su gano wai ban samu juma'a ba, dan haka na ɓuya kar a gane, dan duk wanda baya jin kunyar mutane to ba zai ji kunyar Allah ba. Zaid bin Sabit yana da matsayi manya-manya, yana daga cikin wato masana tafsiri na alqur'ani mai girma, doriya akan sanin wato ainihin karatun alqur'ani din. wannan dukkansu suna cikin matasa masu ƙananan shekaru a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin idan ka duba cikin Sahih Bukhari yadda Abubakar ya ce shi, yace innaka shabun aqilun la nastahimu ka fi dini, yace kai saurayi ne mai hankali ba mu tuhumar ka cikin addini. Karka manta bayan Annabi ya bar duniya ne ake cewa Zaid saurayi, to a lokacin Annabi ya yi kenan yaro karami ke. Zaid bin Sabit ya bar duniya a shekara ta 45 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da ya rasu, Abu Huraira yace mata habrul ummati, yace shikenan malamin da ake takama da shi cikin al'ummar manzon Allah kuma ya rasu. Wala Allah an yaj'ala ibn Abbas minhu khalafa, kuma Allah ya mai mana gurbin sa da Abdullahi da Abbas, abinda Abu Huraira yace kenan. Shi kuma Ibn Abbas da aka zo aka bashi labari aka ce Zaid ya rasu, yace hakaza zahabul ulama dubina yawma ilmun kaseer, yace haka duniya take, malamai suna ta tafiya, a yau kam an riga an binne ilimi mai tarinewa, wato sakamakon mutuwan Zaid ibn Sabit. Hassan ibn Sabit wato ganin rawaka lokacin manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman lil qawafi ba'da Hassan wa ibnihi wa man lil masani ba'da Zaid ibn Sabit, yace to kuma waye zai iya tsara wata kasida bayan Hassan ya bar duniya, to kuma waye zai iya rera Qur'ani a jidatin sa bayan Zaid ibn Sabit ya bar duniya. Wannan manqaba ce da waɗanda suka ɗara shi girma ko sa'annin sa duk sun yabe shi da ita a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato kenan saurayi yayi abin kirkin da waɗanda suka ɗara shi da sa'annin shi da nakasar shi duk su yabe shi, wato dan ya bar tarihi na baya kyakkyawa. Wannan Zaid kenan. Sai mu je gaba na uku, Abdullahi ibn Abbas. Abdullahi ibn Abbas Imam Az-Zahabi yace habrul ummati wa faqihul asri wa imamu tafsiri, malamin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masanin fiqihun zamanin sa, sannan jagoran masu tafsiri a zamanin sa. Abul Abbas Abdullahi ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib Shaybah ibn Hashim واسمه عمرو بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر القرشي الهاشمي المكي الامير. wannan dum wato lambobin girman sa kenan da Imam Az-Zahabi ya bashi cikin sayar alamin nubala da kuma sabakatul qurra. yana daga cikin matsayin da Abdullahi dan Abbas ke da shi. Na farko dai shi ma ya musulunta yana yaro karami, yana yaro karami kafin ya kai ga balaga ya musulunta, domin shi da kansa yake faɗa kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito lokacin da Allah ya saukar da waccan aya da ke zargin waɗanda ba su yi hijira ba, innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. wannan aya tana zargin wadanda ba su yi hijira ba, sai aka ce amma sai wadanda suke masu rauni cikin mata da maza da kuma yara kanana. To sai Abdullahi da Abbas kamar da hadisi ya tabbata cikin Bukhari yace ana wa ummi min almustadafin, ne da mahaifiyata mun kasance muna cikin masu rauni da wannan aya ta bada uzuri a kansu cewa babu laifi dan musu hijira ba. Ita mahaifiyata tana cikin mata ne kuma ina cikin yara kanana, kaga yaro karami ai ba zai hijira ba daga Makka zuwa Madina kilomita 420 ko da wani abu sama da haka, ai waye zai raka shi? Saboda haka sai aka ce wannan fa ulaika asallahu an yafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Sana Abdullahi da Abbas manyan malamai cikin sahabbai kansu da kuma manyan tabi'ai sun yi ruwaya a wurinsa, ana kyarga zaratan ɗalibansa wanda suka yi fice fa duniyar ilimi ta kansu, wato mutum 200 babu uku cikin manyan malamai. Zahabi ya ce wa kana wasiman jamilan madid al-qama mahiban kamil al-aqli zakiyan nafsi min rijal al-kamal, ya ce mutum ne kyakkyawa ta fuskar halitta, miƙaƙƙe in ka gan shi, sannan ga kwarjini, ga cikakken hankali, ga tsarkin zuciya, yace yana daga cikin mutane da suke da kamala. ya dace da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yana daga cikin waɗanda suka kawo ɗauki suka kawo musulunci Afirka tare da Abdullahi ibn Abi Sarh, har sai da suka kawo musulunci Afirka, da Abdullahi ibn Abbas aka zo aka yi wannan yakin na cin Afirka da kawo musulunci cikin ta. Sannan ya dace da yin sallar dare shi kadai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ne daga cikin abin da yake alfahari da shi. Ya tashi ya bi annabi qiyamul layl su biyu kadai, yace har na tsaya a hagun dinsa sai manzon Allah ya kama ne ya dawo da ni damansa. Wato dan a nuna mana cewa idan kuna sallah ku biyu, to kai ma mu zaka tsaya ne a daman liman ba a hagun dinsa ba. Hakan ta faru ne kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito lokacin da ya je kwana a gidan wato ƴar uwar mahaifiyarsa, ita ce Maimuna wato bintul Haris al-Hilaliya, wanda ƴar uwar mahaifiyarsa ce. Tawus ibn Kaysan al-Yamani yake cewa ma ra'aytu ahadan ashadda ta'ziman li hurmati Allah min ibn Abbas. Kuma da su suke hilatul awliya, yace ban taba ganin mutumin da yake girmama dokokin Allah ba irin Abdullah dan Abbas. Sannan Abdullahi dan Abbas yana ɗaya daga cikin wanda lokacin khalifancin Umar dan Khattab, wato Umar ya sahi cikin waɗanda yake shawarta lokacin da manya-manyan al'amura suka zo masa. Idan wata mas'ala ta zo wanda suke buƙatar ijtihadi, suke buƙatar fatawa yankacciya, Umar ibn al-Khattab a wannan lokaci yana neman agajin mutum biyu ne ba irinsu, Ali bin Abi Talib da Abdullahi dan Abbas. Har wata rana, saboda yawan yadda yake shigowa da shi ɗakin shawara ya tattauna da shi, dattijai waɗanda suke ganin suna da ƴaƴa kamar shi sai suke cewa ya za ka kira mu, kuma suka kira wannan matashin, ai muna da ƴaƴa irinsa, sa'annin sa mu ma da mun gada ma da mun taho da su. Sai Umar ibn Khattab ya yi murmushi, yana so ya nuna musu ai abin ba shekaru ba ne, ba abin ne ake magana ta karatu. To wata rana sai so ya jarraba su, sai ya kirawo su, sai ya tambaye su menene fahimtar ku game da faɗin Allah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Suka ce ai wannan aya kawai ko wannan sura abinda suke cewa shine idan nasarar Ubangiji ta zo muku kuma kuka samu budi da fatahi, to ku yawaita istighfari, ku godewa Allah. Ko abinda aya take nufi kenan, ko sura take nufi kenan. Sai Umar ya kalli Abdullahi dan Abbas ya ce kai ma haka kake tsammanin ayar ko surar? Sai ya ce a'a, ba haka na fahimta ba. Ya ce to kai me ka fahimta game da ita? Ya ce ni abin da na fahimta, wannan sura kamar tana sanarwa annabi cewa wato lokacin mutuwarsa ya yi. Domin Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath, idan nasara ta Ubangiji ta zo tare da budi, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kaga mutane suna ta shiga cikin addinin Allah tawaga-tawaga, kungiya-kungiya. Fasabbih bihamdi rabbik, to kai tasbihi, haɗa da godiya ga Ubangijinka, wasu daga firka nemo gafaranka, ma'ana lokacin tafiyarka ya yi, sai kai ta yi istighfari. Dan in ana shiga addini kungiya-kungiya, ma'ana addini ya riga ka, ka riga ka yi sarki, nan naka aikinka ya kare. Ana shiga ɗaiɗai, to aikinka bai kare ba, amma an zo ana shiga da yawa, aikinka ya riga ya kare. Dan haka sai kai ta cike rayuwarka ta ƙarshe da yawaita istighfari da godiya ga Allah da neman tuba, shine fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Umar dan Khattab yace wallahi ko ni ban sana da wata ma'ana ba in ban da wannan. Sannan yana ɗaya daga cikin waɗanda ake kira as-sab'atul muqsiruna, mutum bakwai da suka fi kowa yawan ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tare cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Abdullahi dan Abbas da shekaru ƙanana, yana cikin samari matasa, amma aka kida shi cikin al-muqsiruna min as-sahaba. Sannan shine jagoran malaman tafsirin sahabbai, musamman a Makka, dan saboda shi daga baya ya sansani ne a Makka tsakanin Makka da Ta'if, karshe ne Allah ya karɓi rayuwarsa a Ta'if a shekara ta 67 ko 68, kamar yadda malamin suka sabani, wato bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan duk cikin sahabbai kenan, wato zarata daga cikin matasa, muga irin rawar da suka taka wajen yada addinin musulunci. Sai mu je misali na gaba, wato misali na hudu, Abdullahi dan Umar, Allah ya kare da abin. Wato Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab
ابن عبد العزى ابن رياء ابن قرط ابن رزاء ابن عدي ابن الأي ابن غالب امام الذهبي الامام القدوة شيخ الاسلام ابو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني واتو شغباء ابن كوي دتيجا مسلنشي بابان عبد الرحمن بقرنشي sannan mutumin Makka sannan kuma daga ƙarshe hijira zuwa Madina. Abdullahi dan Umar ya musulunta yana yaro a lokacin bai balaga ba, yana cikin waɗanda suka ɗauko takobi za a tafi yaƙi da su ranar yaƙin Uhud. Manzo Allah ya koma gida ko yara ne suka koma suna kuka, yana daga cikinsu. Ya ruwaito ɗin ban hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗansu kuma daga mahaifinsa Umar daga manzon Allah, waɗansu hadisan daga Abubakar daga Usman, waɗansu daga Aliyu, waɗansu daga Bilal, Suhayl, Amir ibn Rabi'a, Zaid ibn Thabit, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Mas'ud, Usman ibn Talha, Aslam da kuma Hafsa, duk waɗannan suna cikin wanda ya riwaya a wajensu, wa Aisha wa gairuhum da waɗansu su cikin sahabbai. Sannan kuma shi an samu manya-manyan malamai waɗanda suka yi riwaya a wajensa sama da mutum 200, waɗansu cikin sahabbai, waɗansu daga cikin tabi'ai, waɗanda suka yi riwaya daga Abdullahi dan Umar, shi ma yana ɗaya daga cikin mutum 7 da suka fi kowa ruwaito hadisi, wanda wani ya tattare su ya ce saba'un min as-sahbi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadisi 'an al-mukhtari sayri mudhar abu hurairata sa'dun jabirun anasun siddiqatun wabin abbasin kazabin umar, wato mutum 7 da suka fi kowa rawaito hadisi, wanda kowa ya rawaito sama da hadisi 1000. Abdullahi dan Umar yana cikin su. Abdullahi dan Umar ya je Sham, ya je Iraki, ya je Basra, ya je kasar Fasha, duk domin yin jihadi wajen ɗaukar addinin Allah a lokacin halifofi daban-daban. To ka kuwa tsakanin kasar Iraki da kasar Sham ko da kasar Fasha, wato kamar hannun riga ne. Kasar Sham wato yankin Syria da Palestine da Jordan a yanzu kenan, wato kasar Fasha kuma inda Iran take kenan, wato ainihin da su Afghanistan da sauransu, duk ana kiran su Fasha a wancan lokaci. Sannan kuma ga Basra da sauransu, duk wannan ya kai ya komo wato wajen jihadi don yaɗa kalmar Allah. Dai inda ya ji an kaɗa gangar jihadi da shi za a tafi. Sannan Abdullahi dan Umar mutum ne mai yawan zuhudu da gudun duniya. Abdullahi dan Mas'ud, wanda ba tsaransa ba ne sama da sheke, ya ce laqad ra'aytuna wa nahnu mutawafiruna wa ma fina shabun amlaku li nafsihi min ibn Umar. Yace na gan mu mutaren sahabbai lokacin ma muna da yawa kafin waɗansu su mun mutu, a cikinmu gaba ɗaya in ka kalle mu ba wani matashi mai ƙananan shekaru wanda ya fi kowa mallakar zuciyarsa irin Abdullahi dan Umar. Wannan Abdullahi dan Mas'ud ke ba da shaida kansa game da wannan. Sannan Jabir dan Abdullahi yace ma minna ahadun adraka ad-dunya illa wa qad malaka lahi illa ibn Umar. Cikinmu ba wanda in duniya ta zo hannun shi ba zai ɗan karkata ba zuwa gare ta sai Abdullahi dan Umar. Haka Jabir dan Abdullahi ba, kaga waɗannan duk sama da shi suke, amma suke ba da shaida a kansa. Sannan Abdullahi dan Umar yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa bin diddigin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan abin da aka ce manzon Allah yayi kokari ke ga aiwata shi, ya aiwatar da shi a aikace ko a magance. Yayi mafarki a cikin mafarkin mala'iku guda biyu sun zo sun kama hannun shi sun tafi da shi har zuwa wuta. Yace na leƙa na ga a cikinta ga waɗansu mutanen da na san su ga su a wuta. Yace na firgita ana cikin haka sai wani mala'ika ya zo ya tare mu, ya ishe ni tare da wannan mala'iku guda biyu. Yace kai kan karka firgita, karka dan. Sai ya farka daga cikin mafarkinsa, sai ya faɗawa ƴar uwarsa Hafsa bintu Umar, matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita kuma sai ta labartawa Annabi wannan mafarki na Abdullahi dan Umar. Sai manzo Allah ya ce ni'mar rajul Abdullahi law kana yusalli min al-layl. Yace madalla da mutum Abdullahi dan Umar, ina ma kuma zai rinka yin qiyamul layli. Ma'ana ni'mar rajul Abdullahi, wannan bushara ce gare shi cewa ya dace domin mafarkin wutan nan ba ciki aka kai su ba, har ya ce har ya godinsu a ciki ya zo su, kuma ga wani mala'ika ya zo ce kai karka firgita karka razana. Sannan kuma ga mazallati ni'mar rajul Abdullahi, kaga anan gurin jumla ce takakkiya, jumlar law kana yusalli min al-layl ba ta da alaka da wata, wato wani ya banne ko kuma zabarin da shi ne ina ma a ce zai rinka yin qiyamul layl. Lokacin da aka labarta Abdullahi dan Umar wannan hadisi, sai kasance bai taɓa yin fashin qiyamul layl ba har ya bar duniya. Nafi yake cewa mukan tashi qiyamul layl da Abdullahi dan Umar, in gaji in koma gefe in zauna ya kyale shaida ta yi, idan ya yi waɗansu rukoyi sai ya zauna ya sallama ya waiwayo, ya ce asharna, ya ce ya asubahi ta yi ko da saura, ya ce in leƙa, ya ce alfitir bai toto ba, ya ce sai ya ci gaba ya yi ta yi ya yi ta yi ya sake leƙowa, ya ce asharna ya da saura, ya ce da saura dai ya sake ci gaba, ya ce har sai in na ga lokaci yana dab da fitowa alfitir zan ce to fa alfitir ya kusa fitowa, ya ce sai ya zauna kuma ya yi ta istighfari, ya yi ta istighfari har sai alfitir ya keto. Wannan yana kokarin haka ne dan gidaje, wa bil asharihum yastaghfirun wa bi amwalihim haqqan lis-sa'il wal mahrum, dan gidaje da cikin waɗanda suke yin istighfari a lokacin asubahi, wato wal mustaghfirina bil ashar. Sannan Abdullahi dan Umar wata rana yana tafiya, sai ga wani makiyayi yana kiwon dabbobi, da alama kuma dabbobin ba nashi bane, irin dan kiwo ne an bashi kiwo. Sai Abdullahi dan Umar ya ce akwai ta sayarwa mu kama mu yanka, sai makiyayi ya ce laisa hauna rabbuta, ya ce mai dabbobin kan baya nan, ne dan kiwo ne. Sai Abdullahi dan Umar ya ce to ka sayar mun mana, idan ya so ka ce kura ce ta cinye. Sai kalla Abdullahi dan Umar ya ce fattakallah, ya ce ka ji tsoron Allah, yanzu kai ka yadda in yi haka in sabawa Allah. Shi ko Abdullahi dan Umar dama ya yi haka ne dan ya jarraba shi, da ya ga irin yadda ya jajirce ya ki sayar masa, shi kenan sai ya yi kokari ya san wannan mai tumakin, kuma ya gane wannan bawa ne na wannan mai tumakin, sai sai ya ba wanda tumakin gaba daya, ya yantar da bawan kuma ya ba shi tumakin. Mai tsoron Allah yana wanda ya kamata ya tsaya karkashin ganyen mota. Abdullahi dan Umar mutum ne mai yawan ibada, mai yawan karatun Alkur'ani, wannan duk su ne yadda hoton yadda matasa suke a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya bar duniya a shekara ta 73 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai na biyar din su wanda a kansu zan takaita mana, wato shine Usama ibn Zayd ibn Harisa ibn Sharahil ibn Abdul Uzza al-Mawla al-Amir al-Kabir hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maulahu wa ibn maulahu, haka za biye shi. Usama ibn Zayd shi ma yana ɗaya daga cikin matasa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta fuskar halitta gashi mahaifinsa Balarabe ne, amma kuma shi sai fito baƙin fata, baƙi kuma wuluk kamar kowane ɗan Afirka, amma mutum ne mai sauƙin hali, ko mutum ne mai kaifin hankali da basira. Sannan ga jarunta, yana daga cikin matsayin da ya samu manzon Allah ne ne shi, wato hikimar kasancewarsa gashi fari, gashi mahaifinsa fari shi baki, kila yanzu idan mutum yana fari matarsa ta haifi wani baki, wani kila ce ba ɗansa ba ne, ko kuma matarka ta haifi wani yaro kamar Balarabe, sai ka ce kai da sake mutum mu zai zama. Yana daga cikin al'adar mutane ko a wancan lokaci, yawanci an fi son a ga ɗaya biyo mahaifinsa ta fuskar launi dan kare jawo tuhuma. To amma duk wannan baya sa mutum ya samu wai damar ya tuhuma, in ba yana da wata karina, wani wata alama kwakwara da zai kafa hujja da ita ba. Dan haka manzo Allah ya san cewa ko shakka babu Usama ɗa ne ga Zayd, duk da bambancin launin fata. To amma yana daga cikin abin da ya farantawa manzon Allah rai, akwai wani mujaddid al-mudlisi, wanda mutum ne da ya saba da kiyafa, yana daga cikin kabilar da suka saba da kiyafa. Kiyafa shi ne mutane da Allah ya ba su basirar gane kamanni tsakanin mutane, ko yaya aka samu kamanceceniya tsakaninka da wane, ko tsakaninka da wance, su suna cikin masu iya ganewa, wani lokacin ta hannu, wani lokacin ta fuska, wani lokacin ta kafa, wani lokacin ma ta sawu, akwai wanda sahu in sun gane za su ce wannan sahun dan gidan wala ne. To Mujaddid ya shigo Madina sai ya samu Zaid bin Haritha da shi da Usama din mahaifinsa, suna kwanci suna barci da mayafi daya, sun lullube kansu amma kafafunsu na waje. Yana zuwa da ya kalli kafafun sai ce inna hadhihi al-aqdama ba'dha min ba'd, yace kai wannan kafafun wata ta haiku wata a cikin su, dole dani da uba, saboda iya gane kamacece ne. Manzon Allah ya ta farin ciki da jin wannan, ma'ana koda wani zai sa tuhuma dangane da bambancin fata tsakanin Zaid da Usama, to ga wani mutum da bai san su ba ya zo ya same su suna bacci kuma duk ko ina alalluba sai kafafun su, amma har ya gano kamacece ne. Ina ba za mu fahimta. Usama ibn Zaid ana kiransa al-Hibbu ibn al-Hibbi, wato masoyi dan masoyi, saboda yadda manzon Allah ke mutukar kaunarsa. Ya tabbata ma cikin hadisin da Bukhari ya rawaito Usama da kuma al-Hasan ibn Ali, yace Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbuhuma, ya Allah ni ina son su ka so su. Usama ya samu wannan matsayi. Usama ibn Zaid yana da matsayin da sauran sahabbai ma sun sani. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari lokacin da wata mace daga Bani Makhzum ta yi sata, za a yanke hannunta tunda ta yi sata, sai waɗansu daga cikin sahabbai suke ganin tunda ƴar manya ce ko za a tambaye manzon Allah ko a samu wani sassauci game da hukuncinta, suna iya fahimtar su kenan. Tunda sahabbai mutane ne da suka keto wani lokaci na jahiliya, ɗabi'a ta mutanen da ka tashi a cikinsu a rana ɗaya baka iya barinta, sai dai a hankali yau da gobe karantarwa ta warkar da ita, ta goge wannan. Saboda haka sai suke cewa ko za a tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yafewa wannan matar ba sai an yanke hannunta ba. To amma manzon Allah na da kwarjinin da kowa na jin tsoron ya masa magana, sai aka ce to yanzu dai waye zai iya wa manzon Allah magana. Dukkansu suka yi ittifaki in ji Aisha, suka ce ai ba wanda ya kamata yi wa manzon Allah magana sai Zaid, ai sai Usama, a ji a faɗa wa Usama. Ma'ana yana da matsayin da zai shiga gidan annabi ko shi kuma yi wa annabi irin wannan maganar, sama da sauran waɗansu daga cikin sahabbai. Kaga wannan babban matsayi ne nashi. Sai Usama ko ya je yi wa manzon Allah magana cewa ko za a yafe wa wannan mata abinda ta yi ba sai an yanke hannunta ba. Sai manzon Allah ce a tasfa'u fi haddi min hududillah, yanzu haddi daga cikin haddi da Allah ya shar'anta shi ne ka zo kake neman wai a yafewa wata, kake neman beli, kake neman ceto. Yace inna man kana qablakum kad halaku li'annahum kanu idza saraka fihim ash-sharif tarakuhu wa idza saraka fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadda, wadanda suke kafin ku sun halaka saboda idan babba ya lafi sai a kyale shi. Daga ya fito daga babban gida, gidan sarauta, gidan kudi, gidan mukami, sai a kyale shi dan ya lafi ba a yanke masa hukunci, da haka suka halaka. Amma idan talaka ya lafi aqamu alayhi al-hadda, sai a ce a tsayar da doka a kansa. Ya ce waimun lahi lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata Muhammadun yadaha, ya ce ina rantsuwa da Allah da a ce Fatima ƴar Muhammad za ta yi sata da Muhammad ya yanke hannunta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wato a nan gurin dai mahallu shahid yadda wato Usama ke da matsayin da sahabbai sun yi ijma'i cewa shi ne zai iya zuwa yayi wa manzon Allah irin wannan magana, sawa'un zai ansa bukatarsa ko zai banta ba. Sannan Usama ibn Zaid yana daga cikin matsayinsa, yana matashi dan shekara 10, waɗansu suka ce 21, waɗansu suka ce bai kai haka ba. Manzon Allah ya shugabantar da shi a kan rundunar yaƙin da za a je a yaƙi Romawa, kuma a cikin rundunar yaƙin akwai Umar ɗan Khattab, amma ba a ba shi kwamandan yaƙi ba, aka ba Usama. Banda Umar ɗan Khattab akwai manya-manyan sahabbai, zarata daga cikin sahabbai, aka ce yaje shi ne shugabansu. Suka yi sansani a bayan gari suna jiran a ba su umarnin tafiya, sai manzon Allah ya kwanta cutar ajali. Sai aka ce to kar su tafi su jira su ga yadda al'amari zai kasance. Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abubakar ya zama halifa. Yace Usama ya ci gaba da tafiya. Ba ja da baya yace tunda manzon Allah ya tura ka ne ba zan dakatar da kai. Waɗansu daga cikin dattijai suna cewa a je a faɗa Abubakar mun yadda mu tafi yakin, amma a sa wani datti ne cikin mu a madadin a sa wani yaro ya shugabance mu. Sayyidina Abubakar yace yanzu manzon Allah ya shugabantar da mutum ko umarce ni in cire shi, yace ba zan cire shi ba, shine zai tafi. Ko da za a rinka yi muku diban da shaho kewa ƴan tsaki a wajen yakin, sai dai a yi muku, amma ni ba zan cire shi ba. To daga baya ne shi kanshi Sayyidina Abubakar ya ga yana son Umar ya zauna da shi, saboda ya samu aboki shawara idan manya-manyan al'amura sun taso. Sannan ya dai lallashi Usama ya ce, ina son ka yi izini ka yi alfarma ka kyale Umar ɗan Khattab ya zauna tare da shi, shi kaɗai kawai aka cire cikin rundunar da sauransu ka ci. Suka keta sauran ƙasashen Larabawa da suka rinka yarda a wannan lokacin, wato wanda sai ya raza na Larabawa suka ce, yanzu wannan muna ganin shi mutumin su ma shugabansu ya mutu kamar za su yi rauni, yanzu wai yanzu sarkin Roma ma za su je yaƙa. Ai wannan da rundunar yadda ta wuce haka ta tafi Rome, to lallai wadda take Madina ba ta taso ba ta fi ta yawa. Bayan da za a ce rashin hankalin da za su tura zarata su kyale baya ba komai, kowa sai shiga tekinsa a Madina ko ba komai. Shi kanshi sarkin Romawa sai labari ya zo masa guda biyu lokaci guda mai ban mamaki. Labarin farko an ce da shi Annabi ya mutu, labari na biyu kuma an ce ga rundunar yaƙi nan ta kawo farmaki cikin ƙasar Sham. Ita waɗannan wani irin mutane ne, shugabansu ma ko ma ba su gama kukan binne shi ba, yanzu har sun kawo hari nan gurin, kai akwai abin da suka taka. Kuma aka ci nasara a wajen yin yaƙi da Usama ibn Zaid shugabanta, yana ɗan shekara 19 ko kace yana ɗan shekara 21, matashi yana cikin wato ainihin gafin samartaka kenan. Bambancin baya da yawa kuma shine hoton samari a lokacin tabiyyar tashi, wato dai dan kasance abin da ake kira al-qurunul mufaddal, karni guda uku da suka fi kowanne falala, wanda duk wani mai falala a duniya a bayan su yake, to wannan haka matasa suke a wancan lokaci. To sai mu ɗauko hoton mu kwatanta da mu yanzu a kanmu, yaya matasa suke a halin yanzu. Waɗancan dai matasa ne wanda suka sha bamban, waɗanda suka yi fice ta fuskar ƙarfin imani, sannan kuma na biyu ilimi game da addini da kuma ilimi game da rayuwa. Ka duba yadda ya karanci yaren Yahudu da iya hanyar rubutunsu don ya yi amfani da wannan damar wajen yaɗa musulunci da isar musu da musulunci da warware makirce-makircensu. Sannan kuma ga kyawawan ɗabi'u da halaye na gari, sannan kuma ga zama gaske cikin dukkan al'amarin da ya kamata a zama gaske, sannan kuma rashin tasirantuwa da al'adun wanda suke makwabtaka da su a wancan lokaci. Ai suna makwabtaka da Yahudu, ba su tasirantu da al'adun Yahuda ba. Suna makwabtaka da munafukai, ba su tasirantu da su ba. Suna makwabtaka da Krista na Najran, ba su tasirantu da su ba. Hasali suna makwabtaka da kafiran Larabawa musulmai, amma ba su tasirantu da su ba. Sun zanto suna da istiklaliya, wato suna da wato ainihin abin da ke kira al-huwiyya, suna da cikakken identity nasu na su musulmi ne, wanda ba sa tasirantuwa da wata al'umma ko wajen sutura ko wajen aqida ko wajen magana ko wajen aiki ko wajen ɗabi'a ko wajen halayya. Suna da istiklaliya musulmai ne su cikin su da wajen su. Wannan shine abin da matasa suka yi fice da shi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan kuma abu na gaba, wato ainihin suna yin aiki tuƙuru da lahirsu. Sannan kuma ga kowane ɗaya daga cikinsu yana jin mas'uliya, kowane ɗaya daga cikinsu tunani yake idan musulunci ya samu cikas a zamanina, kamar ni kaɗai ne zan zama abin tambaya a gaban ran Allah ranar tashin kiyama, kamar ba za a tambaye kowa ba sai ni, haka kowa yake ji a cikinsu. Kamar idan an zo an yi wa musulunci ba daidai ba, laifin nashi ne shi kadai, ba wani laifinsu ba ne a matsayin 'yan unguwa ɗaya, 'yan gari ɗaya, 'yan local government ɗaya, 'yan jiha ɗaya, 'yan ƙasa ɗaya, kamar shi kadai Allah zai tambaya me yasa kai sakaci, haka kowa yake ji a cikinsu. To wannan haka samari su a wancan lokaci. Amma mu duba matasan mu a yau, mu duba samarin mu a yau. Abokanan adawar mu sun ci nasara a kanmu wajen nesantar da mu da addinin. Farko dai sun yi kokarin mantar da mu jiyanmu da shekaran jiyanmu. Idan na ce jiya da shekaran jiya, ina nufin tarihin al'ummarmu na baya da suka wuce, mazajenmu na baya, ko na da can ko na kusa, na da can irin tarihin waɗannan sahabbai da na zayyana. Waɗannan ba kaɗan ce daga cikin taskar sahabbai, ba komai na faɗa ba. Kila bai kai kashi ɗaya cikin dubu na abin da ya kamata ku sani game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba. amma abokan adawa mun san raba mu da wannan tarihi, kuma ka'ida shi ne ba wata al'umma da za ta iya gina gobe da jibi sai ta san ce da shekaran jiya. Duk al'umma da ba ta da tarihi ta zanto maqtu'atu sila bainaha wa bain madiha la tastati'u bina'al mustaqbal bi ayyi halin min al-ahwal. An yanke alaka tsakanin mu da bayan mu, to Allah da an gama da mu ba za mu ba mu da makomai kina a cikin rayuwa. Tarihin sahabban kansa ba mu sani ba, wanda suka fi kowa shahara kulabaur rashiduna. Idan aka ce faɗa ranar haihuwar wani ranar mutuwarsa, banda kawai abin da yake tsakiya na ayyukansa da jarumtarsa da kwazonsa da himmarsa, sai mutum ya kasa faɗa. Ballantana zuwa kan al'asharatul mubashara bil janna, mutum goma da aka wa bishara da aljanna. Ballantana ahlu badrin, mutum 300 da wani abu. Ballantana ahlu bai'atir ridwan, mutum 1400. Ballantana waɗanda suka je gadul azab, ballantana kaza, ballantana kaza, cikin sahabbai ma kenan. Abokan adawa musulmi yake mu tsakaninmu da bayanmu. Sannan sun mantar da mu tarihinmu na kusa, tarihin irinsu Sardauna, tarihin irinsu Ribado, tarihin irinsu Sa'o Bakar ta fara Balewa, irinsu Sakashin, manya-manyan mutane da suka wuce a baya waɗanda suke masu tarihi, sawa'un cikin sarakuna na ƙasar Hausa, waɗanda aka san su da kishin addini, waɗanda aka san su da ƙwazo da himma da yaɗa da'awa da aiki don Allah, duk an mantar da mu tarihansu. Amma da duk wannan an kyale mu da tarihan taurari da aktoci na fina-finai, Indian films, American films da Chinese, waɗannan kawai muka san tarihinsu. An kyale mu da tarihan ƙwararrun makaɗa da maraya na ƙasar Turai da Amurka. An kyale mu da sanin tarihan shahararrun 'yan ƙwallon ƙafa, gawurtattun 'yan basketball, sanannu daga cikin dukan waɗansu masu wasanni na tsalle-tsalle da guje-guje da kowace irin fasara ta duniya. Waɗannan su ne samarinmu suka san tarihinsu. Amma mu san tarihin sahabbai ba, ba mu san tarihin tabi'i da tabi'ina ba, irin su Imam Malik bin Anas, Imam Shafi'i da manyan mutane, Shehu Usman bin Fodio, Abdullahi na Gondo, har zuwa kan sarkin musulmi At-Tahiru, duk waɗannan ba mu san tarihinsu. Waɗanda wannan sanin tarihin nasu shi ne ke baka madubi, shi ne kuma ke baka matashiya na yaya zan yi planning ɗin gobe da jibi, ya zan yi in koyi dabara irin tasu don in warware matsalar rayuwata wadda suke fuskanta. A lokacin su suna da ƙalubale, suna da challenges da dama, ya suka yi suka warware, ya za ka yi ka amfana da dabararsu ta haka dabara ta kai don ka gina gobenka da jibinka. Amma abokan adawa sun yi ƙoƙarin raba mu da wannan tarihin namu na baya, sun kyale mu haka kawai ba mu da tarihi, kamar ba mu da tarihi. Ka duba dan Allah yadda matasan mu suke tun daga tufafi har komai da komai, wato da wuya ka ga cewa wai muna wakiltar addini cikin maganganun mu da ayyukan mu hatta tufafi mu ballantar halayen mu. Wai anan cikin Kano ya kai ya kawo saboda bala'in yadda kallon kafa ta shiga cikin zukatan matasan mu. Akwai matasan da suke yin azumi na kwana biyu ko uku, su tara kuɗi su yanka sa ko rago su roƙi Allah, Allah sa Real Madrid ta ci kulab ɗin ƙwallon ƙafa kaza ko na Manchester United ko na Inter Milan ko kuma wani ƙwallon ƙafa na daban. An kai wannan matsayin azumi na kwana uku a daidai lokacin da ake kashe musulmi a Palestine da Iraq da Afghanistan, a daidai lokacin da aka kashe musulmi a nan a Yalwancin Dam, a daidai lokacin da samarinmu suke wannan azumin kwana uku kawai don su supporters ne na wani kulab ɗin ƙwallon ƙafa a Turai, makiyanka, makiyan addininka, makiyan tarihinka, wanda suka jahiltar da kai suka sace tattalin arzikin kasarka. Duk waɗannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce matasa sun farga, wato ainihin mun farfaɗo daga mutuwar da muka yi. Sai kana tafiya sai ga wancan Ronaldo, wancan Robaldo, wancan Raul, wanda ga wanda ba wani mutumin kirki, kawai sai suna ɗan ƙwallo a cikin rigar mu ta riguna da muke sa jersey na ɗan football, shi ne za mu sa a bayanmu, shi ne muke kafafa da shi. Ka ga ko da a cikin sallah a sahun gaba ka ga wani Ribaldo ya yi da kar sai da zaka ce masa ba yadda zaka, tunda baka san sunan shi ba, sai abin da yake rubuta a jikin takarda ka ga a jikin ka yi riga, dole ka ce Ribaldo ya rasa sahun ina da Ribaldo ya gyara kan nan. Abokanan adawanmu sun ci nasara wajen yaƙar tunaninmu, sun yaƙi tunaninmu munin yaƙa, wato
su mayar da tunaninmu, wato kar mu zanto masu tunani irin yadda addini ya sunsuya da kwakwalwar mutane. Kada ayoyi na addini na Alkur'ani da hadisi na manzon Allah ingantattu su yi saitin kwakwalwarmu, sai dai su Turawa ko wani Nobel da muka karanta, ko wata ƙissa a wata jarida, ko wani fim da muka karanta, shi ne zai saitin kwakwalwarmu. Idan ka ga mutum yana irin wata tafiya, a wani fim ya gani. Idan ka gana wata irin magana, a wani fim ya gani. Ba gurgurdan yadda aya take da shi ba. Ubangiji ya ce wa ka sarfi mashiyik wa ka zulmin sautik inna ankara al'aswati da sautin hamiyar. Kaga wannan ai saisai ta fa ne, ta yaya za ka yi magana, yaya za ka yi tafiya, yaya za ka bari, yaya za ka karɓa. Ayoyin Alkur'ani duk sun gama kusanci, amma sai ga irin tafiyar da mutum yake, wani fim ne da yake lajiya ko ɗazu, irin wannan tafiyar yake, irin maganar da yake kenan. Wannan kaga gaba ɗaya sun yaƙi tunaninmu kenan, ba ma tunani sai irin yadda suka tsara mana. Su kuma suna da wata dabara, daidai da masu tunatunai a ƙasar Turai da sauran ƙasashe da suka ci gaba kuma suke da wayo a siyasar yau, suna gyara, sukan tsara tunatunan ne yadda za su turo ƙasashe irin namu a kalla mu zama bayansu, su mantar da mu al'adarmu mu ɗauki tasu, su mantar da mu tsare-tsarenmu na rayuwa mu yi fotokofin ɗin nasu, don mu ci gaba da zama bayansu. Don da ƙa'ida tsakanin mai koyo da wanda ake koya, man huwa al-ghalib wa man huwa al-maghlub, ma'ana wane ne yake nasara, wa yake nasara kansa. Mai koyo shine wanda yake nasara kansa, wanda ake kwaikwaya shine mai cin nasara. Kaida ce, dan ba ka iya jefar da naka ku koyi na wani sai in kana itikadin nakan kauyanci ne nashi da gannanci, nakan kasa yake makaskanci ne nasa ne madaukaki, da kaidar koyo kenan. Ina fata an fahimta. Shi yasa duk wanda Allah ya jarraba da gurguntaka, kokari ke ya koyi mai tafiya ta hanyar ya sanya sanda don ya koyi mai mai kafa. Amma babu yanda za a yi mai kafa da Allah ba shi kafa ko shi kuma ya zauna ya koyi gurgu, yana koyi ya rika tafiya jan gindi, a ce ne yake wallahi wanda yake jan gindin sanda ya burge ni yake tafiya yana jan gindi, ba yanda za a yi haka. Amma wanda ya rika kafa kan zai so ya samu katako, zai so ya samu wani abu da zai rika dogarawa dan ya kwaikwayi mai kafa ya moru da wani abu a madadin kafa da yasa. Kaga shine yake din tawaya tattare da shi, Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi in yi hakuri zai samu lada, ko ba haka ba, amma da akwai tawaya tattare da shi. To haka duk wanda yake kwaikwayon wani to shine tawayayye kafasse, wanda kake kwaikwaya ka mayar da shi shine madaukaki mai daraja. Ma'ana shine mai mutunci kai baka da mutunci, shine mai tarihi kai baka da tarihi, shine mai baya kai baka da baya, shine mai gaba kai baka da gaba, shi zai dictatin din mai zaka gina gobanka da jibinka kai baka da yadda zaka yi. Wannan shine ci bayan da muke da shi. Na'am.
Da Allah a gurguje, ana umartar ɗan kwamiti kunan su zagaya domin karɓar taimako.
Ba a nan gurin sun yaƙi tunaninmu, ba ma tunani sai da suke yi, dukkan wani abu da zai faru a gabanmu suna son mu rinka bawa abin fassara irin yadda suke bayarwa. Misali, idan an yi rikicin addini suna so mu rinka bada fassara irin tasu, idan an yi rikici na siyasa suna so mu yi wa wannan abin fassara irin wadda suka yi, idan ana tunanin me zai kawo haɓaka tattalin arzikin ƙasa suna son abin da suka tsara a matsayin shi zai kawo haɓaka maɗaukaki zai kawo, idan an yi tunanin me zai kawo cigaban al'umma suna son abin da suka fassara shi zai kawo cigaba mu ɗauka shi zai kawo cigaba, ko da shi zai haifar da ci baya kuwa. Ma'anar kowane analysis da za mu yi na abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya me yadda suke yi buba mu da namu, wannan sun ci nasara a kanmu ta wannan fuska, sun shagaltar da mu mun zama galibinmu ƙasashenmu, wato aikinmu shi ne mu kashe ba ma iya ginawa. Wato sun yi kokarin nafarko su jahilcin da mu ta fuskar addini, su kuma jahilcin da mu ta fuskar rayuwa, ta yadda za mu zamanto cikakkin bayi a gare su, mu ba mu da namu na kanmu sai abin da su suka tsara mantu. Sannan ga mu da kasala, ga mu da mutuwar zuciya, sun yi kokarin yaɗa fasadi a tsakaninmu ta hanyar ƙungiyoyinsu, ƙungiyoyin mata ko ƙungiyoyin matasa ko kungiyoyin yancin dan adam, wajen kokarin yaɗa fasadi da barna a tsakaninmu. Wato ba abin kunya ne saurayi a ce da shi baya da budurwa kawai sai da tambaye shi nawa yake da su amma ba magana mai ba da ita gani ba mutum yakan yi alfahari da adadin ɗan matan da yake da su in sun ƙara na sa'a yayin da aka zo wajen hira shi yana da guda biyar ko yana da guda shida kaga ya fi ka kai wanda kuke da guda uku sannan mutum ya rika alfahari da fasadi da barna da ya yi guda shidan nan ya gama da hudu guda biyu yake kokari ya gama da su wannan wani abin alfahari ne a wurin waɗansu daga cikin matasa ma'ana abin wayin alfahari ne wannan mutum ya rinka alfahari da saba ubangiji da saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba mu ga dabi'ar mu yadda take a da da take a yanzu a da shekaru 20 ko 25 da suka wuce ko wani a makamancin haka sai a yi mutum aure matarsa ma wadda take ta aure shi da take wata shi da ba su san juna ba dan bai san matar da zai faru mata wannan maganar ba ita ma bata san tana za ta faru wannan maganar ba amma a yanzu kowa riga ya haddace wannan maganar galibi sai wanda ubangiji ta Allah ya ba su taro na musamman cikin matasan mu dan ba a taruwa a lalace gaba daya wannan fasadi da suka hada a tsakanin mu galibi sun yi amfani da ta hanyoyi daban-daban fina-finai da suke yadawa wanda gidajen sinima suka bada gudunmawa mai tsoka wajen yada su fasakasai na bidiyo programs da ake da su da cd na kwamfuta sannan kuma satellite tashoshi na fasara da ake da su sannan gidaje na kallace-kallace kallon bidiyo kallon talabijin da ake da su wanda waɗansu daga ciki abin takaici da bakin ciki hatta suna yada fina-finai na barna har suna bada dama a kallaci bulofin a cikinsu duk waɗannan sun taimaka wajen lalata su sannan kuma arnan nan wata nasara da suka ci akan waɗansu ƙasashe yanzu suke amfani da ita don karya matasanmu sun san cewa matasan suna jarin kowace al'umma sun lura cewa dai sun yi mana fintinkau akan ilimin zamani na boko to kuma an zo wani lokaci da galibi muke da shugabanni waɗanda ba su san manufa ba ba sa amfani da kuɗaɗe da ake ba su kaso na gwamnatocin jihohi ko na ƙananan hukumomi wajen yaɗa ilimi ɗin sai dai kawai su sace waɗannan to kaga yawanci sai matasa suke tashi babu karatun yi ɗin saboda ba makarantu Allah ya sa ni kusan a nan fage na tashi in kusan shekaru 30 baya ma'ana sai ina yaro ƙarami sananne ne a nan fage makarantun firamare da ake da su su ne da fage firamare school da kuma ina kuka daga shekaru 20 ko 30 baya zuwa yanzu haka suke an ƙara ta uku ballantana ta hudu ballantana ta biyar population ɗin al'umma fage idan an kwatanta shekaru 20 baya da yanzu ya ƙaru da kashi nawa cikin ɗari a sai ya kamata makarantu sun ƙaru to amma makarantu ba sa ƙaruwa ƴaƴa suna ƙaruwa makarantu ba sa ƙaruwa ta suke nan makarantun da ake da su ba za su iya haɗi ɗaya yara da ake haihuwa ba wannan na buga misali ne da nan fage kowace unguwa kowace lokacin da man kalli haka ne firamare ɗin da ka sani shekaru 20 idan ka je ka kalla adadin classes ɗin su ne har yanzu ba a ƙara ko aji ɗaya ba adadin blocks ɗin su ne har yanzu ba a ƙara ko da wani rukuni ɗaya na gidaje na ajujuwa ba amma kuma ana ƙara haifayya kaga gwamnati su ba sa kula da ilimi kenan sannan ga faɗuwar ilimin to kuma sai suke turo ƴan matansu cikin garurrukan mu duk ɗaya da ta gama karatun secondary school a jihar Edo ko Ekiti ko Bayelsa sai ubanta ya ce tafi Bayero University kar ki dawo mun ci da takardar shi da ke ta digiri bari ya ɗaukar nan kuɗin makarantar ki ba ta zo nan gurin tana yawo a ganta a yi fasikanci da ita har ta samu admission kuma da haka za a rika ɗaukar nauyinta daga cikin mutanen mu ne za mu ɗauki nauyinta har ta gama karatu har ta samu digiri har ta koma garinsu ko ta zauna nan kuma ta samu aiki kuma ɗan cikin garin bai karatu maballantana sa ba aiki sannan wata dabara wadda nake so in faɗa da su wato tunanina ya kusa ya tafi can wani wuri daban wato yadda aka ci waɗansu ƙasashe da yaƙi akwai lokacin da Isra'ila ta ɗauko ƴan mata da suke da cutar AIDS a America da waɗansu ƙasashe na Turai ta harbo su ƙasashen Larabawa don su yaɗa wannan cuta ta AIDS ya zanto wannan ɗaya ne daga cikin salo na yaƙi na karya Larabawa da Isra'ila take yi a yanzu duk yawanci waɗanda suke da cutar AIDS a Lagos ko a Bakilike ko a Fatakut ko a Nane sai a turo su tawo kan bayan karuwanci da suke a cikin gari hatta kasuwannin kauye suke bi fa kasuwannin kauye irin su Danci irin su Garko irin su Inane wai su rika bin kasuwannin kauye yanda ake cin kasuwa akai tattasir tumatirin da dankali da lemo haka su ma suke zuwa su yi yar bukka su zauna yan kauye suna shiga wannan shiga ya zama da wannan ya bada naira 50 ko naira 100 ba wai kudin suke nema ba a'a dan su yada ɗaya cikin ya zanto ɗaya daga cikin hanyar yakar mu kuma gwamnatocinmu na ƙananan hukumomi na jiha ba ruwansu ba wani mataki da ake ɗauka akan wannan sannan kuma wannan wanda ake so a yaka da wannan su ne matasan mazalla dan saboda duk al'ummar da aka kare matasanta an riga an gama da ita to wannan ƙaramin tana nan tana gudana a cikin jami'o'i akwai ba na so in ambaci jami'a amma akwai wata jami'a da waɗansu aka yi bincike galibin ɗan matan wannan jami'a da suke zuwa a ɗauki jininsu a auna ba a ga in suna da virus na HIV kashi 55 cikin ɗari na waɗanda suke zuwa a yi musu duk suna da shi kuma galibin su ɗan mata ne daga kudancin ƙasar nan da iyayensu suka harbo su suka turo su nan gurin don zuwa su kasara mu su kasara lecturers a university ɗin su kasara abokanan waɗansu cikin ɗalibai abokanan karatunsu sannan kuma su kasara waɗanda suke cikin gari masu maitar su ɗauka su gautan su ɗauka su gautan su ɗauka su gautan su ɗauka saboda haka wannan abu ne da ya kamata lallai-lallai mai hatsara game da shi yaƙi ne fafa da abokanan adawar mu wato ainihin suke yaƙar mu da shi sai mun tashi tsaye haika sannan ga lalaci namu a cikin garinmu a cikin mahaifarmu sana'o'inmu wanda ba ga iyaye da kakanni yanzu an zo an fara kwace su daga hannunmu da ne muke cewa abokanan adawarmu su suke sayar da kwallon lantarki duk abin da ya shafi electronic kayan wutar lantarki da su ne building materials gaba ɗaya su suke sayarwa kayayyakin gini da abin da ya shafi wato spare parts na mota ko na mashin duk su suke yi duk abin da ya shafi wannan damun ɗauka su suke yi to yanzu wa abokanan adawarmu ya kai a nan Abbatuwa ta Kano wai za ka samu sa bijimin sa ko raƙumi na wani inyamuri ne an yanka shi kuma zai baiwa mahautanmu wato rance na cinyar faɗin su je gobe ko je bisa kawo bala su je su yi balangu da tsere da kilishi da gaba sha biyar wai sai ka je kasuwannin Garko da su wato ainihin dan batta da su ladin makole ka samu wanda yake auna gero da wanda yake auna dawa ka samu inyamuri ma'ana wannan sana'o'in za su kwace mana gaba ɗaya daga hannunmu duk wata sana'a da baka tsammani sun shiga cikin ta mu kuma duk wata sana'a mun riga mun ragance mun kasalance da ƙarya ta ga mutum ya samu riga ya tusa ya ɗaure cikin su da wani ko bai da kokobo da wannan wando mai aljihu ya guda biyar ba abin zubawa ba kokobo da ya saka aljihu gaba aljihu baya aljihu a cinya aljihu a duwawu aljihu a gwiwa ko babu kuma saka sannan kuma wani mutum yana ganin wa aibu ne waɗannan sana'o'in to waɗannan al'amura ne waɗanda suke a gaskiya suna da barazana kwarai da gaske na sani cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba a cikin matasan mu akwai masu kishi na addini a cikin matasan mu akwai masu himma da kwazo wajen kiyamul layli a cikin matasan mu akwai masu kwazo wajen karatun boko akwai masu kwazo wajen karatun addini akwai masu himma wajen harkar kasuwa akwai waɗanda ba sa raina sana'a ko mun kankantarta suna kokarin sun tabbatar ta fi babu za su riƙe ta kafin Allah ya musanya musu da wadda ta fita su mun san akwai waɗannan cikin matasanmu amma dai adadin su kaɗan ne so muke adadin ya ƙaru adadin ya ninku a cikin matasanmu akwai masu kame kai akwai masu tsoron Allah to amma fa akwai kuma waɗansu a waje ɗaya wato shedan ya riga ya ci nasara a kansu irin wanda muke kiransu da cewa tuba shi ne abin da ke wajibi a kanmu mu gaggauta tuba zuwa ga Allah mu gyaggyara mu dudduba wato mu rinka lura da makomarmu mu rinka tunawa da mutuwarmu mu rinka tunawa da tsayawarmu a gaban Allah da nan tashin kiyama abin da ke wajibi a kanmu a hakikanin gaskiya dole mu sami baiwa ilimi muhimmanci duk da wahalar da yake da ita sawa ilimi na addini da ilimi na rayuwa kuma lokacin da muke ilimi galibin waɗanda suke karatun bokonmu abinda suke kallo wato shi wanda ya bokon ya gama bai da aikin yi sai ya ga shi bokon bai da kima a wajen sa ne. Sheikh Abba Aji a garin Maiduguri ya bani wani labari na banda ya da ban mamaki. An hada su ne a matsayin inspectors za su duba makarantun firamare, sai suka je wani ƙauye sai suka tarar da wata makaranta ta firamare, wato bishiya ta fito a tsakiyar aji hatta hu da gwaro ta fita. Kasan dai lalle ana shirya a yi wannan wuri. Ya tattaro yaran da suke wajen, ina malamin aka ce ai malam bai zo ba, ya je gidan mai gari aka samu dai waɗanda za a harhaɗa dai, ya samu wani uban yaro ya ce ya kai aka ce ai wannan ɗansa baya zuwa makaranta, wannan ɗansa baya zuwa makaranta, sai ya samu wani uban yaro ya ce kai me yasa ɗanka baya zuwa makaranta, sai ya ce zo mu je. Sai suka zo bakin titi sai ya ga sai ya ce ka ga wancan mai makaniza ɗin, yace ina ganin sai to shi daga masa makarantar, yace ma'ana ko da ɗana ya yi karatu yana kokari ne ya yi maza ya zama wannan ba ina ma makarantar. To kaga wannan kwakwalwar tashi, wato a karan fari za ka bar baya da kuskure, amma a hakikanin gaskiya abinda nake so in ji a nan gurin, kar mu tafi dama da aƙidar za mu yi boko kuma dole sai mun samu aiki a gwamnati. Abokanan adawarmu suna aiki, ai suna yin karatu, amma dole sai sun yi aiki a gwamnati. Amfani su da karatun wajen kasuwanci, wajen sana'a, wajen ya za su hauhawar da kasuwancinsa gaba cikin yi amfani da kwakwalwarsu. Gajeren misali, da yawa daga cikin attajiran da muke da su a ƙasar Hausa, waɗansu suna nan da ransu amma kasuwancinsu ya tsaya. Saboda me? Saboda an zo wani lokaci da ilimin zamani yake da tasiri wajen gogayya ta kasuwanci, ta hanyar communication, ta hanyar abunnan hanyoyin sadarwa, sawa'in intanet, sawa'in telefon, sawa'in boko, sawa'in sanayya da waɗansu wurare, mutum zai iya sanin me zan so a wuri kaza, me zan so wuri kaza a lokaci kaza. Irin abin da su kuma suna tafiya da kasuwanci tun na shekaru 50 baya ko 100 baya, an riga an yi masa nisa. To kafin ya je ya so wani ya sani ya kawo, wani ɗan uwa yake faɗa mu ya ce akwai wani attajiri ya ƙi sa 'ya'yansa su yi karatu na zamani, ya ce yana taya masa magana, yana taya masa magana yake. To irin halin da yake sayarwa a nan gurin, daga wani gari yake da waɗansu customers da zuwa suke su karɓa rance, sati su kawo masa ko bayan sati biyu su kawo su sati karɓa, yake sai aka kai matsayin yanzu su da suke zuwa su saya a wajensa, yanzu suke tafiya Lagos kai tsaye wajen wannan kamfanin su yo order, shi yanzu shi yake zuwa su a wajensu, har sun kai matsayin suna kawo hajar a waje. Yace sannan sai kira wasu da sake ce masa kaga da ka bar ɗanka sun yi karatun zamani, inda waɗancan ke zuwa su za su je, kai yanzu ba za ka iya zuwa ba. To yana da kyau mu kalli irin wannan, ma'ana wai ba za mu yi karatun zamani ba ne da aƙida dole sai lokacin gaman ta bani aiki, sai gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ta bani aiki, Allah ya kasa arzikin mu daban-daban. Wani zai aiki a gwamnatin tarayya, wani a local gaman, wani a state, wani kuma zai zo ya yi kafa kasuwancinsa na kansa, ya yi amfani da iliminsa da kwakwalwarsa da basirarsa ya ce da kansa gaba. Ko musamman idan dai za mu yi ilimi wanda yake akwai kimiyya a ciki, akwai ƙira a ciki, akwai wato sana'o'i a ciki, a ba shi muhimmanci na tsere-tsere da kwalle-kwalle da haɗe-haɗe da wani walde-walde da zone-zone, wannan ilimin yanzu shi yake ce a duniya, ku shakka babu da ilimin lissafe-lissafe, wannan duk shi yake ce a duniya. To saboda haka ina ganin kar mu tsaya wai da karatun cewa wai ai abin da sa nake karatu da in sama yake a gwamnati, a'a kar ya zanto wannan ce manufar. Ni duk ina yin ilimi don na tabbatar ilimi yana ɗaukaka sama da jahilci, ku shakka babu, kuma zan iya amfani da ilimin nan ko don kasuwanci da kai, ko da zuwa za ka yi ka sayar da wani abu, yanzu a zamanance idan ka zo za ka zamanantar da sana'a ta fawa kanta sai ka samu kuɗi. Magana sai ta da ka so nama ka zo ka ɗora shi akan tebur kuɗa na bi, ana zuwa ana sayar da shin miya na naira 30 na naira 50 na wani abu. Idan ka zo ka samu wani titi, ka kama wani shago, ka sa waɗansu 'yan fitilu, ka samu waɗansu duk freezer manya-manya, ka zo ka samu wani glass sai da ana ganin naman daga cikin glass, ka zo ka auna da kilo, sai da 'yan birni sun bayar da sayan naman ka wajen yayi. In kana da jari kai wannan zai ga wai har abun burgewa ne a zo a parking da mota a je ba ni kilo uku ba ni kilo hudu, saboda a tsantace a gyare da sauransu. Musamman kuma idan aka za a ka samu wani mai ɗan jin turanci yana a Hausa ɗaya turanci biyu, sai ga wai shi kenan ya zama wurin burgewa,
su mutanen mu da wanda ake cinyewa shikenan da ka zamanantar da abin ka gyara shi ka fito da shi ka tsantsata shi sai da kai ya zama wani abu daban wato yana bin mamaki ina ba ta amfani to wannan ne daga cikin ababen da ya kamata aiki da dawo matasa mu shiga wannan kantsali kuma a hakikalin gaskiya aiki ne na kananan hukumomi da kuma jihohi su tsaya kan tarbiyyar matasa wato ba wai mu yadda gwamnatocinmu suke gwamnatoci ne kamar wato akwai sarari da yawa a cikinsu wani lokaci akwai gidajensu da yawa a cikinsu sai ga wani gwamnati tana so ta taimaka wa matasa to shi ne sai a so mashina wajen 300 sai a raba wa mutane kuma har a rinka ɗaukar hotunan mashinan a cikin talabijin ko wani abu ko a so motocin haya da yawa sai a raba wa mutane ba irin wato wannan ba shi ne abin da ake gina al'umma da shi ba tsakani da Allah yanzu mutanen da aka raba wa motoci da yawa gwamnatin jihar Zamfara rabinsu sun biya ka zo ka ba mutum sabuwar mota matashi da bai haihu ba ka zo ka tsora masa lodi daga can wurin zai ta wannan gurin ya taka mota da ya taka ga ta fita guje gurin yake ya gani wata kai 140 ko 160 lokacin da zai shiga kuna ya je ya jefar da motar ya jefar da kansa ya kashe mutane motar ma ta yi kwandon gaba ɗaya ma bai sani ba kaga hasara akai ma ba maganar mayar da kuɗi yake ba sannan mashina sana'a ta mashin ko shakka babu ba zan ce ba sana'a ba ce ba amma a hakikanin gaskiya ba gata kaiwa mutum ba idan ka dauka ta zama sana'a ta tajin dindin duk wanda yake wannan sana'a fata muke ubangiji tuntuka shi zuwa ga wanda ta fita romo da tsoka da samu domin dukkan mutumin da zai zanto akan mashin sana'a ce da mutum zai tasirantu da ita a lokacin zafi yafi kowa jin zafi a lokacin sanyi na hunturu yafi kowa jin sanyi lokacin ruwan sama da malka-malka yafi kowa shan dukan ruwan sama to dukkan mutumin da yake to shekaru aru-aru yana wannan dole wannan zai tasiri jinsa ganinsa da energy din shi gaba daya da yana exhausting din energy din shi sama da kima to idan Allah ya kaddara mutum zai shekaru 60 a duniya daga shekaru 40 sai ga mutum ya ragwagwabe saboda ya yi aiki da kwakwalwarsa da hankalinsa da komai na shi sama da kima kuma abin da ya samu na riba ba da yawa a shekenan akwai sana'o'i da ya kamata gwamnati ta bude cibiyoyi na koyon sana'a aikin walda aikin lantarki aikin kafinta na zamani aikin maye ababai a bai wa mutane horo na gari kuma a ba su dan jarin da su na'urar aiki a sama musu dama yadda za su yi wannan kuma gwamnatoci su rika baka kamfanoninsu a rika ba su aiki tun ba su iya ba har su iya su kware akan wannan amma yanzu ko banka ta lalace ko AC ta lalace a gaban hawa cikin in yamuri za a kirawo gyara ba za a kirawo wani wanda ke dan asalin Kano musulmi mai aƙida ta musulunci zai gyara ba sai da kira arne cikakke arne gaba da baya shine zai zo gyara ma'ana duk za su dukiyar kasar mu kuma su mori garin mu a garin su ba mu samun komai to a nan gurin wajibi ne ga gwamnatocin jihohi wajibi ne ga gwamnatoci na kananan hukumomi wajibi ne ga iyaye su tsaya tsayin daka wajen tarbiyyantar ƴaƴansu wajen ba su ilimi na addini da kuma ba su ilimi na rayuwa yana daga cikin abin da ya burge ni a kasar Sudan wato doka ne ta kasa dukkan ɗa yana da haƙƙi a wurin ubansa ya koyar da shi ilimi zuwa mataki na jami'a ma'ana da ɗa zai kai ubansa ƙara cewa na samu admission a jami'a ubana ya ƙi biya min kuɗin makaranta kuma yana da hali shi gwamnati ta gama shi ta hore shi ƙa'ida suke to wannan shi yasa sai ga mutane da yawa akan titi amma za ka samu duk cikin mutum goma mutum shida ko bakwai sun iya karatu da rubutu wannan yana da ban sha'awa duk cikin mutum goma za a ga bakwai shida sun iya karatu da rubutu ko da mataki na firamare ne ya yi ko mataki na karamar sakandare ko babbar sakandare to yayin da mutane suke da wannan za a ga akwai ci gaba a tare su amma idan ya kasance ilimi ya yi karanci na addini ko na rayuwa to dole kuma akwai wahala a cikin wato ainihin rayuwa ba na so in tsawaita mana sama da kima wajibin gwamnatocinmu ne su zama haka a mataki na jiha da kananan hukumomi sannan wajibi ne kuma da ke kan wato ainihin kungiyoyi na addini kowace kungiya ya zanto tana da wani tsari na tarbiyyantar matasa da ba su kulawa ta musamman da tattaunawa da su da jin matsalolinsu da ba su shawarwari kan abin da shafi sana'o'i ko abin da shafi karatun addini ko abin da shafi karatu na rayuwa ina ganin anan ya kamata in takaita abinda duk na faɗa zama daidai ubangiji ta Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada abinda ne kuskure ko dundumin harshe ubangiji subhanahu wataala ya ce mun kurakure na kuma Allah ya nuna mana kurakuren mu ya ba mu ikon wato ainihin gyara akwai magana ɗaya da saura kaɗan da na manta ta da ya kamata mu sanar da ƴan uwa game da ita. Waɗansu tambayoyi suka wuce baya idan ba ku manta ba, kun je ofishin SSS na nan Kano sun kama waɗansu mutane guda uku, ɗaya daga cikinsu Malam Nazir wato na'ibin limamin masallacin Juma'a na Dore, da kuma wani bawan Allah Muawiya baba yaro, da kuma Alhaji Bello da Mafi. Ana tuhumar su wai akan sun kai yara makarantar Allah a kasar Mauritania, wato wai sun kai su ko dan bauta ko kuma dan a koyar da su ta'addanci. Aka kama su aka ja ka tsare su a Lagos, waɗansu kwane aka yi abubuwan da aka yi, ƙarshe aka kai ƙara kotu, kotu ta tarsa su cewa dole a sake su tunda ba su karya wata doka ba, har yanzu ba a tabbatar da laifi a kansu. To shi ne wannan office na SSS a nan Kano suka sake shigar da ƙara kotu, wai suna tuhumar waɗannan mutane wai sun ɗauki yara za su je su sayar da su danyen bauta a ƙasar Mauritania. To wannan wani abu ne da ya kamata dole ku faɗa muku a matsayinku na ƴan uwa musulmi, kuna da haƙƙin sanar da ku wannan a matsayin mu na masu karantarwa ko da wa'azi. Akwai matakai da muke ɗauka wanda suka dace da doka da oda, kuma irin waɗanda Ubangiji ta'ala ya shiryar da mu, tarihi na musulunci ya shiryar da mu. Sannan kuma akwai matakan da ko kuma za mu faɗa muku ku ɗauka a mataki na ku. Waɗannan mutane abinda muka fahimta fito na fito ne kawai da addinin musulunci, wato waɗansu ‘yan barandan Amerika ne, wato baƙaƙen Turawa kenan, waɗanda suke taya Amerika faɗa da addinin musulunci, faɗan da ake ba shi adireshi daban-daban, a ce faɗa da ta'addanci, a ce faɗa da kishin addini, a ce faɗa da kaza, a ce faɗa da kaza. To shi ne su ma suka fito da shi ta wannan hanya. Kuma abinda muka fahimta kawai suna son ne su musgunawa dukkan wani mai kishin addinin musulunci, tun daga malami mai wa'azi har ɗan kasuwa har dukkan wani mai alaka da addini. To a nan gurin muke jan hankalinsu a mataki na fali, cewa waɗanda suke da ruwa da tsaki a ciki mun tabbatar akwai musulmi. Ya kamata mu fahimtar da su su gane akwai ma'aikatan 'yan sanda da soja da SSS waɗanda suke Krista, ba haka suke wa 'yan uwansu Krista ba. Duk ta'addanci a ƙasar nan, idan za a tuhumci musulmi ya yi ta'addanci sau ɗaya, to Krista ya yi sau ɗari. Zamanin Lekwaje yana nan a sake, 'yan uwansu ne suka tsaya ya zama a sake. Rabaran Bako yana nan a sake, yana kaiwa yana komowa, 'yan uwansa ne Krista ma'aikatan tsaro suka kyale su. Gadaye ya dawo gwamna a jihar Plateau, duk da ta'addancin da ya yi, duk da ɓarna da kisan kan da aka yi wa mutane, wato a zangon abin nan a yalwashin dam, babu wani mutum guda ɗaya fa da aka kama daga cikin arnan wannan yankin, kuma duk an san su ba wanda ba sani ba, tun daga tsohon soja da tsohon ɗan sanda da wanda yake farar hula da ɗan siyasa, duk an san su, amma ko mutum ɗaya ba kama ba. Sun yi amfani da manyan bindigogin da sojoji ma ba su da su. Kai hasali akwai fararen fata da aka kashe a cikin su Turawa ne mutum biyu. Hasali irin nau'in burushin da aka yi amfani da shi, duk mutanen Yalwan Shandam suna da cikakken report akan wannan, kuma an rubuta shi, amma ba mutum da ya da aka kama. Sai ku za a zo a yi amfani da ku ku kama 'yan uwanku musulmi. To a nan gurin muna kiran ku ne akan ku fahimta ku gane tun lokacin ganewa na da amfani. Kuma kar ku taɓa tsammanin wai irin wannan ɗauke ɗaya ɗin zai dakatar da mu akan aqidar mu ta da'awa da kuma yaɗa billahi allazi la ilaha illa huwa. Ko za ku rinka kama kuna yankawa da izinin Ubangiji muna nan akan addinin musulunci. Ku kuma aikin banza kuke yi, aikin da kuke ba zai yanke muku talauci ba, kuma za ku tsufa a yanzu ku ritaya, kuma ku dawo cikin mu muna kallon ku ɗan iska tsinannu la'anannu wulakantattu. Wata makabarta kuke so a kai ku? Makabartar Kano ko ta Enugu? Sai ku zaɓi inda za mu kai ku. Dole za a muku ritaya, za ku dawo gida wulakantattu ba komai ba. Waɗanda suka yi irin wannan, wanda suka bi ku cikin 'yan sanda da sojoji, suna nan sun dawo gida a wulakance, ba mai gayar da su, ba mai kallon su, sun yi aikin baban giwa, kuɗin fansho ɗinsu ma baya fitowa. Ballantana ku yanzu a wulakance za ku dawo, ko ku tsaya ku yi aiki don addinin ku, ko kuma ku ga abin da Ubangiji subhanahu wata'ala zai muku inna rabbaka labirsa. Kuma billahi allazi ba za mu guse ba, muna mu gunyar addu'a akan ku dare da rana,
akan Allah ya kaskantar da ku ya wulakanta ku ya tsaya muku albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Ya ga bayanin sunayen littafan da aka bayyana mana Zabura ce kadai ta Annabi Dawud alaihi salam da Taurat ta Annabi Musa da Injil ta Annabi Isa alaihi salam da kuma Al-Qur'anin da aka rubuta gaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan manzanni da suka zo da littafai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar, bai saukar da su ba haka kawai ba tare da wata manufa ba.